أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وأنا مسلمي Muna ƙara jaddada godiyanmu tare da ku ga Sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu aqida mai kyawu ta addinin musulunci domin tsarkake munanan aqidu wanda muke fama da su cikin al'ummanmu Wannan zai ba mu dama mu gyara ayyukan mu su yi kyawu mu samu kyakkyawan rabo a wannan duniya din kuma mu samu babban rabo a ranar lahira bi idhnillahi ta'ala muna fata ga Allah subhanahu wata'ala lalle ya ba mu wannan dama din albarkacin annabin shi da iyalan gidan annabin shi salawatu rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in mun kawo inda yau muna son mu yi bayani kan menene bada a cikin riwayoyi na ahlul bait alaihimus salam me suka yi bayani farko dai kafin nan menene ma'anar bada bada wani a wata kalma ce ta larabci kalma ce ta larabci ita ce suke cewa bada albada'u da hamza ba da ainun ba albada'u yanzu ita wannan kalma din menene ma'anarta Ma'anarta suna cewa az-zuhuru ba'da al-khafa wai bayyana bayan boyewa wani abu ya bayyanar ma mutum da tan yana boye sai ka gane shi kaga kenan wannan abin suke ce ma wai bada kenan kamar wani canji ne daga wani yanayi zuwa wani yanayi misali mutum ne yake tukin mota ko yake bisa babur din shi yana cikin tahiya da sauri sai ya shigo wani wuri inda ke da kai duhu ko yake da kai wani yanayi na kura ko wani abu wanda bai iya gani wani abu a nan wuri me ya kamata yi zai ma zai canza gudun shi ya rage gudu saboda kai zai fada ma wani abu wannan abin kaga ya hidda shi daga wani canji da yana cikin yanayi na haske da komai yana ganin komai yanzu zai shiga cikin wani duhu daga baya kuma zai hita daga wannan duhun kuma ya shiga wani yanayi a takeici yanzu kamar mutum ya shiga kenan wani yanayi wanda da can baya ciki ko kuma mu ce da wacan wani abu ya bace mishi yanzu kuma sai ya bayyanar mishi wannan shine suke cewa wai bada kenan bayyana bayan boyewa ko kuma an ki komo cikin zabi na rayuwar mutum wani lokacin zaka iya hukunci kai mutum ga wani na ƙasa gare ka yaron ka ne ɗan ka ne ko ma wane ne zaka iya mishi wani hukunci misali kace kar yayi kaza sai daga baya ta bayyanar maka wannan abin da kace kar yayi ashe abu ne mai kyau sai ka koma kace mishi yayi kaga wannan ka haita daga wani yanayi wanda dacin kana gani wani abu ne mara kyau yayin sai ta ga sai ka gane ashe abu ne mai kyau kaga ka samu ne canji to wannan ana cewa a wajen mutum yana jawo jahilci kenan dacin bai sani ba kamar cikin misalin mu yanzu dacin baka san wannan abin bai da kyau ba da can baka san yana da kyau ba gashi nan dai sai ta bayyana ashe mai kyau ne ko ta bayyana ashe bai da kyau yanzu irin wannan ka gani ga mutum ya jawo jahilci to in ka dauko wannan ka aza ga Allah subhanahu wataala shi ma ka jawo mishi jahilci kenan ka jawo mai ragowa ta ilimi irin na mutum Shine anan wurin ahlul bait alaihimus salam suka ce Allah ma yana da bada, amma wani irin bada? Ku saurara da kyau. Da wace ma'ana ake nihin bada nan? A mahangar Ahlul Baiti, wanda suka san risala ta Annabi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, su wannan Ahlul Baiti din ya suka bayyana menene ma'anar bada. Ma'anar bada a wurin Allah ya saba ma ma'anar bada a wurin halittu daban. Dan saboda bada a wurin Allah ma'anar shi canji da Allah yake yi saboda ayyukan mutane. Ma'anar Allah ba wai dan bai san wani abu ba zai ce ayi kaza, sai daga baya sai ya ce a'a kuma ayi wancan, a daina wannan. Ko kuma ya ce a ce ya kaddara, tunda duk cikin bahasin mu yana cikin kaddara da hukunci. Ya kaddara kuma ya hukunta cewa kaza zai samu wani, misali na hadari, na abin da baya da kyau, na wata musiba, sai ya zo ya canza daga wannan hadarin ko musiba ko ma menene, sai ya koma ga wani abu mai kyau. Me yasa ake cewa haka nan? Akwai haka nan tana faruwa. Da dama Allah ya yi alkawalin wata al'umma zai halaka ta, amma mi saboda ayyukansu. Yanzu Allah tun cin daman cikin sanin shi, shi yasa ake cewa sanin Allah ya kaski shi biyu, ya zaba ya kaddara cikin wani kashi wanda yana iya canzawa, kuma ya zaba ya kaddara wani zabi ko kuma wata kaddara da hukunci wanda bai canza su. Dama haka suke kashi biyu. Kenan akwai kaddara da hukunci wanda suna iya canzawa, akwai kaddara da hukunci wanda ba su iya canzawa. Yanzu misali abin da yazo cikin Alkur'ani a bayyane yake cewa wani lokacin ana samu Allah ya zo da bayanin wani abu wanda haƙiƙa ne, wani abu kuma wanda suke majazi ne. Ma'ana muna samun wani abu da suke cewa majazi, wai ba haƙiƙanin Allah yana nihin haka ne ba. Kamar yanzu inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa nasallaha fa nasiyahum, sun manta Allah, Allah ma zai manta da su. Allah yana mantuwa ne? Allah baya mantuwa. Kenan nan da yace yana manta da su majazi ne, ba haƙiƙa ba ne, saboda Allah bai mantuwa. Kamar yadda kuma muna samu a cikin wani wuri na Alƙur'ani inda Allah yana nuna mamu don mu ƙara gane abin da kyau, wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Allah yana cewa ana kira, Ubangijinku yana kira cewa idan kuka gode mishi duk ni'imomin da ya muku, to zai ƙara muku. Amma idan kuka kafirce mishi, ya muku ni'imomi da dama, ga sunan rayuwa ce ya baka mai kyau, lahiya, ilimi, wadata, wadata ta zuciya, wadata ta rayuwa, idan ka gode zai ƙara. Idan ka kafirce mishi kuma, Allah ya ce ka sani azabar shi tana da yawa. Me yasa ce haka nan? Saboda mu sani cewa kenan Allah yana canzawa. Idan har ya ga cewa ka gode zai ƙara maka, idan har ya ga cewa ka kafirce cikin zaɓinka, kuma ya yi maka tanadin azaba tana nan. A nan muna gane ainihin bada menene, bada da Ahlul Bait suke nihi cewa Allah subhanahu wata'ala yana kawo canji, amma in har mutum haƙuri ne ya yi, aiki ne ya yi mai kyau, godiya ce ya yi ga sunan ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala yake so bayi su yi, sadaka ce ka yi, ziyara ce ka yi, kamar da zai zo cikin ruwayoyi cewa ziyara ma ka yi tana ƙara tsarkake ayyukan mutum, tana ƙara kwanuka na mutum. Ziyara wannan, ka ziyarci ɗan uwanka. A yanzu malamanmu suna cewa koda kiran mutum kai da waya, don ka gaida shi, ka ji lahiyar shi, ka ji rayuwar shi, ka kula da shi, shi ma wannan ya zama wani nau'i na ziyara, wanda a sakamakon wannan Allah yana iya ƙara maka kyawu cikin ayyukanka, ƙari cikin kwanukan rayuwarka da sauransu. To wannan shine bada da ake nihi a wurin Allah, amma ba wai da can bai sani ba, yanzu ne ya gano wannan bawa din mutunan ƙware ne, sai ya ce to bari in bashi kaza. A'a, Allah ya san komai, ya kaddara komai, ya hukunta komai, amma akwai kaddara da hukunci wanda yake iya canza kamar irin wannan, ya ba da dama duk mutanen da suka yi canji zai canza musu. Amma akwai kaddara da hukunci wanda Allah bai canza su. Kamar misalin mi, misali wata rana zaka ji kana gani, kana ji kana gani, Allah ya riga ya hukunta wani abu, sai ya same ka, kuma kana ji kana gani baka da wani zabi, sai ya same ka. Sai ya in kubcewa ne, sai ya kubce maka. In samun ka ne, sai ya same ka. Wannan na san da yawa mutane sun sha gani irin wannan. Amirul Mu'minin ne ma yana cewa, Imam Ali alaihi salam yana cewa cikin irin wannan ma kana gane lalle wane ne Allah. Cikin cewa yana gwada maka wata rana ga wani abu wanda kana ganin kamar kai karin shi, amma Allah zai nuna maka wannan abun yayi karin ka, saboda mi ya nuna maka shi yake da kudura kan wannan, da kuma duk komai ba wai kai wannan kadai ba. Ya nuna maka kai fa bawansa ne, ya nuna maka lalle yana nan gaya maka da yawa daga cikin alkhairi wa kai ne baka lura. Yanzu wannan ma da yake ce kana gani ga yanan ya kubce baya da zakai, kamar yadda wani yake cewa saboda yawan kusanci da ya samu ga Allah, irin bayi na Allah tsarkaku, yake cewa wata rana yana mafalki, wanda duk mafalkin shi idan ya gani kamar Allah subhanahu wataala yana gwada mishi abin da zai faru ne. Yace daga cikin mafalkin kuma sai zan kiduna mishi akwai abubuwan da ga sanin yana gani, yana iya da addu'a, sadaka, minene Allah zai canza mai su. Wasu abubuwan kuma a daidai cikin mafalkin nashi Allah zai nuna mai cewa wanga ba su canzuwa. Kuma dalili wanda yake nuna cewa ba su canzuwa, yana falkawa zai mamanta, zai manta ma da ya ga abubuwan cikin mafalkin shi sai bayan sun faru. Amma abubuwan da yake iya samun canji sai ya gani bayan ya tashi daga kwanan shi, zai tuna da wannan abubuwan, ta yadda in ma abin da bai so ne da ya yi addu'a ko ya yi sadaka ko wani, sai ga wannan abin Allah subhanahu wataala ya jaye su. A nan wurin wata riwaya kenan wadda muke son mu kawo, wadda mun yi ishara kan fasararta, ta zo a ɓangaren baban Hamza kenan cikin littafi na Kulaini Al-Kafi kenan. Yana cewa Imam Sadiq alaihi salam yana cewa silatul arham, ziyara ta makusanta, ‘yan uwanka, iyaye ne, dangin iyaye ne, dangin abokananka ne, ‘yan uwanka ne. Imam Sadiq yace to zakkil a'mal, tana tsarkake ayyuka, watul mil amwal, kuma tana ƙara arziki. Sai ya ci gaba da cewa watadfa'ul balwa, tana tunkuɗe duk wani bala'i, duk wani tashin hankali da musiba. Sannan wato yassirul hisab, sannan tana sauƙaƙe ranar hisabi, ko da an zo hisabi za a sauƙaƙe maka, ba za a tsananta maka ba cikin hisab. To yassirul hisab bai ida ba, watun si'u ko kuma watun si'u fil ajal, watun si'u inan ajalin mutum idan har ya kawo ƙarshe to za a ƙara mai kwanuka. Har ma cikin wata ruwaya yake cewa a daidai cikin kafi lokaci ya kawo ƙarshe, kuma mun kawo ƙarshen wannan bahasi din, amma ishara a gulguje yake cewa ko da mutum ya yi saura kwanukan shi kaɗan, amma sai ka gani ziyara da zai yi sai Allah subhanahu wataala ya ƙara mishi. Saboda mi Allah hannun shi komai yake, komai na ga hannun shi, nashi ne halitta, kuma yana da iko akan ta, saboda haka nan yana iya ƙara lokaci. Amma mu sani ba wanda yake daga cikin hukunci kenan kadara da hukunci wanda ba a canza ba, wanda ba a canza su suna nan, kuma ma ba za a samu damar canza su ba, saboda Allah subhanahu wataala su bai ba da damar a canza su ba. Wannan ne kenan a taƙaice abinda ake nihi da bada, kuma da abinda ake nihi da qada wa qadar, dan mu kiyaye mu san Allah subhanahu wataala lalle baya zaluntar mu kuma yana tare da mu yana san mu duk wannan da yayi yana nuna mu shi wane ne kudurar shi wace ce sannan kuma mu matsayin mu su wane ne sannan mu gane muna da zabi mu ci gaba da yin ayyuka na kwarai kar mu tsaya mu daure gabubuwan jikin mu mu ce komai Allah yake yi ko kuma mu yi ta yi mu ce Allah yake ta yi dukan babu wannan saboda haka nan zamu dakata anan وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين